Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a Kodiyoshi. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 30 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari dake arewacin kasar Brazil. Wani jirgin saman sojan Pakistan ya fado inda akalla mutane 17 suka mutu. Sannan masu rajin ganin mulkin demokradiyya ya tabbata a kasar a yankin Hong Kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin kasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jirage.
To a Najeriya kuwa masana sun fara tsokaci ne dangane da yawaitar har-haren da mayakan Boko Haram ke yawan kaiwa a arewa maso gabashin kasar a 'yan kwanakin nan.
Sun hujjar da sun yan wannan masu a 'yan Boko Haram din su bayarwa shi wani ɗaukan fansa suke kuma da sojoji ko take musu wasu mutanensu a cikin wani ɗan kwanaki abinda suke faɗa kenan.
To a can ƙasar Kamar kuwa mabiya mazhabar Shi'a ne suke tofa albarkacin bakinsu dangane da haramta ƙungiyar IMN ta 'yan Shi'a a Najeriya.
Wannan a wajen gwamnati daidai aikin ta ta yi, ta ga cewa tsare-tsaren da malam zazzage yake yi daidai da inda ita take so ba ko inda ƙasa yake so a tafiya.
Sannan za ku ji cece kucin da ya kunno kai dangane da sabon lasisin tuki da hukumomin Nijar suke shirin fitowa da shi. Muna kuma tafa da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari dake arewacin kasar Brazil a jiya Litinin. An dai fara boren ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira dake arewacin jihar Para. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Bascolose ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna Commando Classe A su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar Commando Bamejo. Hotunan bidiyo da hotunan wata kafar yaɗa labarai ta yankin ta nuna yadda wuta take fitowa daga gidan yarin. Hukumomi sun ce mutum 16 daga cikin 'yan fursuna da aka kashe duk an yanke musu kai ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutane da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A jiya Litinin dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717. Wannan yana nuna an samu ƙarin kashi 31 cikin 100 idan aka kwatanta da yawan fararen hula da aka kashe a shekarar 2018 lokacin da aka kashe mutane 531 wanda 'yan ƙungiyar Taliban tare da wasu ƙungiyoyi masu tsaurin addini suka yi. Mafi akasarin mace-macen dai sun faru ne a cikin hare-haren jiragen sama da sojojin gwamnatin Afghanistan da takwarorinsu na NATO suka kai. Akalla mutane 17 suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan Pakistan ya fado ƙasa jiya da daddare a garin Rawalpindi inda nan ne headquarters sojojin ƙasar. Jirgin dai yana aikin horarwa ne a lokacin da ya fada kan wasu gidaje da dama a wani ƙauye da ke wajen garin kuma ya fashe da ya kama da wuta. A cewar wata sanarwa daga sojoji, daga cikin waɗanda suka mutu har da ma'aikatan jirgin guda 5 da kuma fararen hula akalla mutum 12, yayin da kuma wasu fararen hula 12 suka ji raunuka. Har yanzu sojoji ba su faɗi dalilin aukuwar haɗarin ba. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya mika saƙon ta'aziyya da jaji ga waɗanda suka mutu ko suka jikkata a lokacin wannan bala'i. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin ganin mulkin demokuraɗiyya ya tabbata a yankin Hong Kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin ƙasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jiragen. An dakatar da jigilar mutane a wasu tashoshin, wanda hakan ya sa mutane bin dogon layi don shiga motocin bas kyauta don isa wasu tashoshin jirgin. An samu arangama tsakanin masu zanga-zanga da matafiya da ransu ya ɓaci sanadiyar irin tsaiko da suke kawo musu na rashin isa wajen aiki da wuri. Zanga-zangar ta tashi daga ainihin abin da ya kawo ta na tun asali, neman a dakatar da gabatar da dokar mika mutane da suka yi laifi ga ƙasar China don a hukunta su, zuwa zanga-zangar neman kyautata mulkin demokuraɗiyya da kuma kawo ƙarshen matsi da Beijing ke yi a yankin.
Labarin duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kabarin mu fara da Najeriya, inda bayan harharen da aka fuskanta daga mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar a 'yan kwanakin nan, masana a fannin tsaro sun fara tsokaci dangane da dalilan da suke ganin suke haifar da farfadowar harharen. Kamar da za ku ji a wannan hira da muka yi da Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya.
Sun duk da bukun 'yan wannan masu a 'yan Boko Haram da yake bayarwa shi ne wani ɗaukan fansa suke kawar sojoji sun kasa musu wasu mutanensu a cikin wannan 'yan kwanakin abin da suke faɗa kenan. Wadda ta san wannan ba zai zama hujja ba, sun yi misali ma in ma ɗaukan fansa ne tun da a matsayin na masu lenin na su yi a alizai tsaki masu kirarin cewar su a shari'ar musulunci suke sai su kaddamar ko kuma abubuwan suka suna yin su ne bisa shari'a. To kai an kashe ma misali mutum tara kamar yadda suke gaba ya kuma sun je sun kashe mutum 50 da wani abu ya ga wannan sauran 41 aniyar masu naira ta wannan dadi su zama mun ɗauka a irin yadda su yaɗa manufofin su ne kenan yadda mun san ba ma haka ɗin ba ne. Ne da kuma tambayar ta da sai misalin cewar me yake kawo haka ce yake a kulliyomin da mun cewa muke yi wani a ƙara matakin tsaron nan a ƙara jadi cewa kuma da su mutane ne waɗanda ba abin ya tsaya ba ba za ka sake da kawai ka ce an yi shi kenan kuma an samu zaman lafiya shi kenan a daina bibiyan al'umuransu ko ana ƙara kula a'a dole sai an zage danki an tsara kula saboda an tabbatar zai ba a gama mulkushe su gaba ɗaya ba.
Captain, a wasu lokuta wasu na ɗora laifi a kan su dakarun tsaron Najeriya a kan cewa wani lokaci sukan zauna sai an takale su sai su masu sakala, ana cewa wato kenan me yasa ba za a je a nemi inda suke ba a far musu a ƙarar da su ko kuma a murƙushe su sai an jira sun kawo hari sai kuma a ce za a je su ma a ɗauki fansa, me yasa kake ganin hakan ke faruwa?
To wannan kan ayoyi na hajji Muhammadu ka ga abu ne wanda ni da kai ɗin mun ta tattaunawa akai gaskiya cewar na bangaren na makataki kenan na jami'an tsaron misali mun ta tattaunawa gaskiya saboda a cikin gaskiya sai mu ce kamar sakatti ne tunda ba haka ya kamata ba tunda ka san mutanen nan akwai su ba wani hali su ba wasu ƙari ba sai me yasa ba za a je a same su ba inda suke a cin muke a gama da su a yi su ta ƙari da ba ɗin cikin nan alhuta irin wannan abin ya taɓa faruwa gaskiya a shekara wato 1999 wato a wannan a san saniyo kenan aka yi ta shirya wani abu haka za a je a general attack a can yankin da abubuwan ke da za kuma wato misali irin wannan yankin ne duburi da yobe da Adamawa misali.
An shirya wani hari da za a kai.
Da a kai da yanzu aka yi tabbini aka yi tuzon lokaci. Yanda suka san wannan lokacin sun san abin da ya faru. Aka shirya aka tura a je a cikin musu gaba ɗaya a kai su bango a tura su har ƙarshen mamaye riba wato tsakanin Najeriya da Guinea Conakry. Sai aka yi tsarin dubiya aka yi tsakasa lokaci har mutanen da su ne suka yi nasara suka zo har sai da suka kama gidansu da ranta ba musu miliyan ba wani lokaci.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji kenan mai ritaya mai fashin baki a fannin tsaro. To shugaban mabiya mazhabar Shi'a a ƙasar Kamaru Sheikh Abdul Kamil Abbas ya ce ba mazhabar Shi'a gwamnatin Najeriya ta haramta ba sai dai kungiyar 'yan Shi'a ta IMN da Sheikh Ibrahim Azzazzaki ke jagoranta a ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilinmu Muhammad Awal Garba da ke Kamaru.
Abin da gwamnatin Najeriya ta aikata a gaskiya ban goyon bayan shi don ba adalci a ciki. Shi ne rashin adalci da ni nake nufi a nan nake gani. Na farko abin da suka yi wa wannan malami da shi da iyalansa da kuma kulle shi ne mai samu lafiya na duk ɗan ƙasa ma don ya samu lafiya. Amma gwamnati ba ta yi iltifati ta wannan shashin ba. Amma kasancewan gwamnati yau ta cire rajista na wannan kungiya ba shi ba ne yake nuni cewa wai gwamnati ba ta san Shi'a a Najeriya ba. Dama wannan kungiya gwamnati ne ta ba ta rajista. Ita wannan gwamnati ita ne kuma yau ta zo ta kwashe rajistar nan ta ce ba ta yarda da ita ba. Wannan dai ne da gwamnati ko ta yarda da ita ko ba ta yarda da ita ba. Domin dama can ita ta fara yarda da ita yanzu kuma ta ce a'a a kowane ƙasa irin wannan yana faruwa har a wasu ƙasashe 'yan siyasa ma kungiyar siyasa ma ana cewa yau ba yarda da ita ba kwace mata rajista. Wannan a wajen gwamnati daidai aikinta ta yi ta ga cewa tsare-tsaren da Malam Zazzagi yake yi bai je daidai da inda ita take so ba ko inda ƙasa yake so a tafiya. Kuma ni kaina ba wai ina goyon bayan Malam ɗari da ɗari ba ne. Akwai abubuwa da yawa da ya riga ya wuce ba za mu dawo kai ba wanda ko mu ma ko zamanin da muke karatu a ƙasar Iran da waɗansu ɗaliban ma nan 'yan Najeriya in ba mu dinga goyon bayan waɗansu tasarrufatu waɗansu abubuwa na malam ba. Domin na farko mutum ne kuma yana ba masumi ba. Don akwai waɗansu gaskiya kurin da aka dinga yi da kila waɗannan kuren ne ya kawo wannan abubuwan da ya faru yau nan ya faru jiya kai. Amma bayan wannan kungiya ta malam akwai waɗansu kungiyoyi kuma na 'yan Shi'a ne kuma tana da rajistan gwamnati da suke nan su yau har yau ba sa da problem yake su ba su samu ba su yi irin wannan kuren ba sa da problem. Saboda haka masu cewa wai gwamnati ta tsayar da Shi'a a Najeriya gwamnati ba ta na farko ba ta da ikon tsayar da Shi'a a Najeriya domin maganan addini ne. Amma kungiya na Shi'a ko wacce ce gwamnati tana da wannan ikon din.
Wato yanzu malam kana ganin cewar dai gwamnati ba ta yi karan tsaye ga Shi'a ba amma ta yi wa Shi'a Zazzagi ne takunkumi kenan ko?
Yawwa ita takunkumin ta kungiyan Azzazzagi ta yi mawa Azzazzagi da kungiyan shi.
Wannan ba zai zama wani matsala ba kenan ga gwamnatin ƙasar Najeriya?
Matsala dangane ga Shi'awa wato Shi'awa su tashi. Wannan bai taso ba ba su taba tashi ba tun da ba shi an cin su aka hana su ba kungiyan wata kungiya daga cikin kungiyoyinsu ne.
Sheikh Abdul Kamil Abbas shugaban mabiya mazhabar Shi'a a ƙasar Kamar kenan. To a jamhuriyar Nijar muhawara ce ta kauri a ƙasar bayan da hukumomin sufuri suka umarci masu ababen hawa da su musanya lasisin su da wani sabon fitowa tare da biyan wasu makudan kudade ga kamfanin da aka baiwa kwangilar sabunta lasisin, yayin da wasu 'yan ƙasar ke nuna damuwa game da hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kwangila ta dubban miliyoyin sefa. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ranar 18 ga watan Yulin da muke ciki ne ministan sufurin Nijar Karija Muhammadu ya ba da sanarwar bullo da wani sabon lasisin tuki da aka kira na zamani. Saboda haka ya ɗibarwa masu ababen hawa wa'adin shekara ɗaya wato daga ranar 22 ga wata su musanya tsohon lasisin ko kuma su fuskanci hushin hukuma. Sai dai a taron manema labaran da suka kira kungiyoyin direbobi sun yi watsi da wannan tsari. Ga mace Muhammadu shine sakataren wannan hadaka.
Lasisin tukin mota da anka yaddo sabon yayi sabo koko a gyara wannan bamce ba mai rada shi ba, amma cewa a ce duk wanda adda lasisin tukin mota sai ya je cikin shekara guda ya je saki, muka ce ina dalili. tun da muka samu wannan lasisin tukin mota ba na shabu bane ba sata su muka yi ba na gwamnati ce ta ba mu kuma mun biya diyar gwamnati kuma mu a matsayin mu na drobobi wannan lasisin tukin mota shine digirin mu kenan ba za a ce mu sake digire kuma mu bada kuɗi wani tambar da wani abu ba za mu rama wanda yagga dama yake son ya sake sabo ne zai sake wa'anda suke ba samu suke je nema tunda samun sirri ne a basu amma ba mu rada wannan yaudara ba
da suke bayar da haske akan dalilan kullo da wannan sabon lasisi daraktoci a ofishin ministan suhurin Niger ta bakin daraktan kula da sha'anin doka Adam Zakari cewa suke
wannan permit da kuka sani wancan na da ana iya yin wanda ake cewa faux permit da dai permit wanda ba na gaskiya ba service kin da ya kamata ai permit ba sai a yi su mu service kin na minister da transport mu sani ba ya zama kuma shi police ba ya yi ba gani an zai duba ko permit gaskiya ne ko ba na gaskiya ba amma da wannan permit saboda aka yi police za a ba su wani inji wanda in sai ka tambayi permitin ka za su aska da wata hutula ko da injin su sa shi su gani in na gaskiya ne in ba na gaskiya ba kuma wani advantage kin shi wannan permit kun gan shi karami ne wancan permitin wani gamin baya shiga ma kankanan ajihu
yayin da daraktoci ke kare manufofin minista na suhuri su kuma ma'aikatan kwadago a ofishin ministan na da tunanin da ya sha bamban da irin wannan domin a cewar su cikin yanayi mai cike da hazo aka bayar da kwangilar buga sabon lasisin kamar yadda sakataren yada labaran kungiyar Sempat Umar Musa ke bayyanawa
mabara san zamani mai asir zai az zamani ai ko kwangilar aka bada munan duk sai da muka bi duka consider minister na 2019 ba mu ga kwangilar inda aka communication anta ba ga consider minister akwai wa'ansu wuri ma manya inda ake harkar doka ta kasa kamar su journal official tacce muka ta ba sir labarin wannan rajijiniya hai ba inda aka taita nan take minister koyi cikin kofar an aji
Chicago mu $19.40 na sefa ne ake tazar duk wanda ke fatan musanya lasisin sa dan samun sabon lasisin na zamani mai wa'adin shekaru 5 sai dai a je litinin an sanar cewa farashin ya fado izuwa jika 14 na sefa a bisa umarnin hukumomi yayin da wani labari da dumudumin sa yake cewa an jingine ayyukan buga lasisin har izuwa wani lokacin da ba a bayyana ba tukun Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Tun za gogo anan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 wato 4 da minti 17 kenan a can birnin Niamey dake jamhuriyar Niger. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da shirin noma.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji karashin tattaunawar Faisal Sani Bala da Abdul Wahab Muhammad akan na'urar kiwon kifi a zamanance da ya samar a jihar Bauchi.
Shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shine makaranta ta bani kuɗi ta ce a hada. To shi wannan wanda aka hada din kuɗin dai bai dai yawa sosai ba gaskiya.
Sannan mu ji jihar Adamawa domin jin cigaban bayanin shugaban kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware
jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda za a dauki mataki a bincike shi in mutun da kwarai ne a bar shi ya cigaba da aikin shi in ba mutun da kwarai bane ai zai ya kama hanyar sa ya bar inda kuke ko kuma a hada shi da jami'an tsaro su san matakin da za su dauka akan shi
ai saurare lafiya Doma dalla bari mu dauko shirin daga jihar Bauchi domin jin karashin tattaunawar Abdul Wahab Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance
amma yana da kyau idan ya zamanto kaman kai kusan zamu ce yanzu shine na farko a dai gani na kuma a Najeriya da aka yi wannan abu to baka da burin ka ga ka kawo su ka koya musu
ko shakka babu kasantuwa na malamin makaranta na ko kuma mun ce karamin malami a makaranta ya zamanto ba ni kadai ne na iya abu ba amma ya zamanto duk wanda nake koyar da shi da dinga koyar da shi ta hanya ta salon da zai zamanto shi ma zai iya warware wata matsala irin tamu ta kasan mu ya zamanto yayi amfani da ilimin ba sai wannan ba kadai duk wani abu da zai zamanto zai iya sa hannunsa akai
kaman ka kashe nawa wajen wato kirkiro wannan na'ura?
Na'am.
Ka kashe kuɗi kamar nawa wajen kirkiro wannan na'ura?
Eto, wannan dai wanda kuke kallo a nan, wannan na makaranta ne, wanda makaranta aka ainihin shirya shi, aka kambama shi saboda taron mu na convocation. Kamar shi wancan na farko din da na hada na shekara 2014, shi ba zan iya tunawa akan nawa na kashe ba. To shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shine makaranta ta bani kuɗi ta ce a hada. To shi wannan da aka hada din kuɗin dai bai dai yawa sosai ba gaskiya. Kuɗin ne da ya gaza a 360. Bai kai 360 ba abin da aka kashe.
Kaman kifaye nawa ake dauka cikin wannan?
Kifin wannan dai da ka ganshi na haka nan zai daukan kifaye kaman 250.
Amma
a lokaci guda. Amma a yayin da yake dinnan wannan abubuwa na tata da ka gani, inda misalin za ƙara girman shi asalin dan tankin nan da ake zuba kifin ma zai iya aiki. Ma'ana a zaman to tankin da zai daukan kifi 500 a hada shi da wannan shi ma zai aiki haka din.
A dai hannun kuma kamfanin yin siminti na Ashaka Lafarge ya bullo da wani gagarumin shirin ayyukan noma da zai samar da ayyukan yi wa matasa. A tattauna mu da jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin ya yi mini ƙarin haske dangane da shirin noman. Da farko ya fara da bayyana sunansa.
To sunana injina Tukur Muhammad Lawal, funa kaye jami'i da kula da hulɗa da kamfanin Ashaka Siminti Lafarge Africa.
Idan muka duba kamfanin Ashaka ta jima, takaice za a ga mana irin hoɓɓasan da take yi a jihar Gombe, musamman mata wajen samar da ayyukan yi ma matasa.
To na farko Ashaka Siminti abinda muke yi shi ne, na farko muna ƙoƙari mu sama samari ayyukan yi ta wajen noma. Da abinda muka lura shi shi ne babban aikin arewa shi ne noma, ko muna da noma, muna da wurin noma. So mun haɗa hannu da ma'aikata mai bincike da inganta noma ta Ahmadu Bello Basu Zaria, kuma wanda yake shi ma alhamdulahi mun ɗauki mun samu manoma wajen fiye da 500, mun koya musu ayyukan noma.
To yanzu bari mu je can jihar Adamawa domin jin ci gaban hirar wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da shugaban kungiyar manoma na jihohin arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware.
Mun ji daɗi ƙwarai da gaske da yawaita sa ido da mutanen jami'an tsaro tunda dai mun gaya musu inda ba a samu an yi wannan abun ba, to ina tabbatar maka zai jawo mana matsala wanda ba mu yi tunani ba. Shugaban ƙasar Najeriya ya ce a rufe boda na shigar da abinci, an yi shi kuma da kyakkyawan niyya saboda taimaka ma ƙasa. To in an zo an samu matsala a ƙasa, noman ba a yi ba, to ina tabbatar maka bala'in da za a samu sai yafi bala'in da muke tunani yanzu. Amma alhamdulillah tunda dai an gane bakin zaren duk baƙi wanda ba a san su ba, mun gaya ma manoma mu membobinmu su gaggauta gaya ma jami'an tsaro. Duk mutumin da ka zo sabo baka san shi ba, baka ga san halin shi ba, ka gan shi a daji ko ya bude gona yana yi, to ka gaggauta gaya ma shugabannin abun nan jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda za a ɗauki mataki a bincike shi. In mutum na ƙwarai ne, a bar shi ya ci gaba da aikin shi. In ba mutum na ƙwarai ba ne, ai zai kama hanyarsa ya bar inda kuke, ko kuma a haɗa shi da jami'an tsaro su san matakin da za su ɗauka a kai.
Ana yi kamar kanci a jihohi su ba su ba da muhimmancin ga haka nawa, musamman a shirka shirya da masu gabas, kamar wani jihohi ne kuke samun mana matsala?
Gaskiyar magana mu a yanzu da inda muka fi jin tsoro shi ne jihar Yobe da kuma Borno, wanda akwai matsalolin na tashin hankali a wajen. Amma yanzu da nake maka magana, jihar Yobe ita ce namba ta biyu a arewa maso gabashin Najeriya wanda take kokari a wannan harkan da muke yi. Ba ma kokari na an san bashin ba, kokari hadda biya abinda suka ansa. Ina tunawa kwanaki mun je Yobe, na manta da wata masarauta da muka je, shi sarkin wannan wajen da yana mana bayani haƙƙulla suka zuba ga idonsa, ya ce ni ina nan basarake lokacin da ake bala'i na wannan Boko Haram, kowa ya gudu, shi yana gari, amma a matsayinka na shugaba baka da mabiya, me amfanin zamanka? To yanzu da aka samu zaman lahiya, mutane sun dawo kuma da rashin aikin yi, da rashin abinci, da rashin gidajensu. Amma wannan tallafin da muke bayarwa na bashi to ya taimaka ma mutanen shi kwarai da gaske, kuma ya tabbatar mana cewa duk wanda ya anshi wannan bashi in dai a kasarsa ne to dole zai biya.
To yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa a shirin, da ma Julie Gresham mai kula da sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da layin zuwa kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, yace hakika yau ne ake cika shekaru 10 da kungiyar Boko Haram ta so makaddamar da miyagun harhare a Najeriya, bayan da jami'an 'yan sandan Najeriya suka kashe shugaban su Muhammad Yusuf. Tabbas al'umman Najeriya, musamman mazauna yankin Arewa maso gabas, sun dandana bakar wahala daga rikicin 'yan Boko Haram. To sai dai kuma ga alamu har yanzu hukumomin kasar mu basu dauki darasi daga wannan ba, ganin yadda rikicin tsakanin jami'an tsaro da 'yan Shia magoya bayan Malam Ibrahim Zakzaki yake karuwa. Gashi har gwamnati na neman haramta ayyukan kungiyar IMN. Allah ya kyauta. Daga nan sai sakon da ya fito daga Murtala Bala Halkar Duniya, yace salam muryar Amurka. Kiranmu dai a yau ga 'yan siyasan kasar mu Najeriya, ya kamata ku mai da hankali akan nauyin da 'yan kasa suka dora muku, da kuma kalubali na jahilci da zaman banza da rashin tsaro da ya adabbaci yankin mu na Arewa. Ba cece ku ce kan nadin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ba. Da fatan Allah ya kawo mana karshen rashin tsaro a kasar mu Najeriya da kuma duniya baki daya. To amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Salisu Bukar Tamsuwa Niger, yace Allah ya sa wannan alwahashin daukar mataki na tabbatar da tsaro da hukumomi a jihar Borno suka yi ya zama silar kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonni da ra'ayoyinku. Muna godiya. Ku huta lafiya.
Ta yanzu kuma ga labari a takaice.
Akalla fursunoni 57 suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin ƙasar Brazil a jiya Litinin. An dai fara boren ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira da ke arewacin jihar Para. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Baskolose ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna Commando Classy A su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar Commando Bamahelho. Hotunan bidiyo da hotunan da wata kafar yaɗa labarai ta yankin sun nuna yadda wata wuta take fitowa daga gidan yarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutanen da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A jiya Litinin dai, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717. Aƙalla mutane 17 suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan Pakistan ya faɗo ƙasa jiya da daddare a garin Rawalpindi, inda nan ne headquarters sojojin ƙasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu, inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Za kuma mu so mu ji ra'ayinku kan ƙarin matakan da kuke ganin ya kamata hukumomi su ɗauka a yakin da suke yi da Boko Haram, yanda ake samun yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita ne gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin baki ɗayansa, sai kuma injiniyanmu Joe Gill, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.